sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare, da da fatar kuna cikin koshin lafiya. A yau Alhamis, 10 ga watan Yuni, shekara ta 2021. Inda yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4:30 na marece a nan gundumar Colombia. Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da rahoto akan ƙara jaddada matsayin shugaban kasa Muhammadu Buhari game da 'yan ta'adda. Haka za a ji matakin saka kafan wando ɗaya da gwamnatin tarayyar Najeriya ke shirin yi da kamfanonin sadarwar yanar gizo. Muna kuma tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Daga bisani sai mu kammala shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sanarwar da shugaban Amurka Joe Biden ya fidda a yau Alhamis cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus na kamfanin Pfizer guda miliyan 500 ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfin tattalin arziki guda 92. Amurka ta yi hakan ne da nufin yantar da kanta daga sunan kasar da ke ajiye rigakafin mai tarin yawa. Babu lokaci ko dama da tafi wannan da Biden ya yi amfani da ita don yin sanarwar, wato kwana ɗaya kafin fara taron kolin ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da za a yi a garin Cornwall da ke Birtaniya. Ta yin hakan ya share fagen wasu ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki su masu basaho. A cewar Fadar White House, za a kai wa ƙasashen rigakafin guda miliyan 500 daga nan zuwa watan Yuni shekara mai zuwa, ciki har da rigakafi guda miliyan 200 da za a kai musu zuwa ƙarshen shekarar nan ta 2021. Gwamnatin Biden ta ce gudunmuwar za ta zama wani tubalin ƙoƙarin haɗin gwiwa da ƙasashen demokuraɗiyya ke yi na yi wa jama'a rigakafi a faɗin duniya. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hambarar da gwamnatinta. Kafar yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ta Global New Light of Myanmar ta faɗa a yau Alhamis cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta gano hujjoji da suka nuna cewa Suu Kyi a shekara 75 ta aikata laifin cin hanci ta hanyar amfani da mukamanta dangane da tuhume-tuhumen da aka gabatar a kanta a baya na cewa ta karɓi kuɗi wuri na gugar wuri $600,000 da zinari ba bisa ka'ida ba, da kuma wasu sabbin zarge-zargen da suka hada da yin amfani da filayen gwamnati ba bisa ka'ida ba don amfanin gidauniyar tallafinta. Rahoton ya ce an gabatar da tuhume-tuhumen kan Suu Kyi ne a ƙarƙashin dokar yaƙi da cin hanci da rashawa mai lamba 55 wacce ta tanadi hukuncin ɗaurin shekara 15 a gidan yari idan aka same ta da laifin. Tun bayan da sojoji suka yi wa gwamnatinta juyin mulki ranar 1 ga watan Fabrairu, Suu Kyi ke tsare. Tana kuma fuskantar tuhume-tuhume akan manyan laifuka da yawa da suka hada da mallakar wasu wayoyin hannu marasa lasisi da saba matakan kariyar COVID-19 da saba dokokin sadarwa na kasar da kuma cinzura jama'a. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 11 ciki har da yara 8 suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani ginin a Mumbai a daren jiya Laraba a cewar jami'an kasar. Lamarin ya faru ne dab da karfe 12 na dare a wata unguwa da ke arewacin birnin Mumbai bayan da aka yi ruwan sama kamar da bakin ƙwarya wanda ya haddasa ambaliyar ruwa a sassan babban birnin na India. Mazauna birnin sun haɗu da jami'an kwana-kwana da na tsaro wajen ƙoƙarin ceto mutanen da suka makale a baragozan gine-ginen. Mutane 8 kuma sun jikkata an kai su asibitocin da ke kusa don jinya. Rugujewar gidaje ya kusan zama ruwan dare a birnin Mumbai a lokacin damina. Jiya Laraba ne karan farko da aka yi ruwan kamar da bakin ƙwarya a birnin a bana. Dan takarar shugaban kasa a Peru, Pedro Castillo, na ikirarin samun nasara a babban zaben kasar da aka yi, amma abokiyar adawarsa Keiko Fujimori na nuna cewa an yi magudin dabban kuri'u a zaben da aka yi a wannan makon. Keiko ta yi kira ga kotun zaben kasar da ta yi watsi da kuri'u 200,000 da aka kada a zaben da aka sake yi ranar Lahadi, wanda aka kara tsakaninta da Castillo. Kotun kuma ta sake duban kuri'u 300,000 da aka kada, duk da cewa bata gabatar da wata hujja ba game da ikirarin nata. Castillo ne ke kan gaban Keiko da kadan, inda yake da kuri'u kashi 50.2, ita kuma tana da kuri'u kashi 49.9, yayin da aka kusan kammala kidayar kuri'un yanzu. Keiko tsohuwar yar majalisa ce da aka taba kullewa a gidan yari a zaman wani bangaren bincike akan cin hanci da rashawa da aka yi a kasar. Ita ce diyar Alberto Fujimori, tsohon shugaban kasar da ke gidan yari yanzu haka dan daurin shekara 25 saboda laifin cin hanci da rashawa da kuma kisan wasu mutane 25. Keiko ta yi alƙawarin ba da tallafi ga iyalan da annobar COVID-19 ta shafa a kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. A lokacin ziyarar aiki da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kai birnin Lagos a yau, ya sake ba da umarni ga jami'an tsaro da su harbe duk wani dan ta'adda da suka samu dauke da bindiga nau'in AK-47. Buhari ya kara da cewar a yan kwanakin nan yan bindiga za su sha mamaki, domin kuwa zai kare al'umman Najeriya daga ayyukan ta'addanci a kasar, wanda shine alkawali da ya daukan makansa. Wakilin muryar Amurka a birnin Eko, Babangida Jibrin, na dauke da karin bayani.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, wanda ya furta hakan a ziyarar aiki da ya kawo birnin Lagos, ya ƙara nanatawa kudurinsa ga jami'an tsaro da kuma rundunar 'yan sanda ta ƙasa da su harbe duk wani ko wasu mutane da suka gani dauke da bindigan AK-47, walau dai a yankin arewacin Najeriya ne ko kuma a kudancin ƙasar. Yana mai cewa gwamnati ba za ta ci gaba da zura ido wasu 'yan ta'adda suna yadda suka so a birane da kuma dazukan Najeriya ba. Shugaba Buhari dai ya furta haka ne a lokacin da yake kaddamar da wasu motoci 150 na tsaro da baburan hawa kimanin 100 da sauran na'urorin sadarwa da kuma na tsaro da gwamnatin jihar Lagos ta ba da gudunmuwa ga rundunar 'yan sandan Najeriya domin gudanar da ayyukan tabbatar da tsaro a birnin Lagos da kewaye. Shugaban da ya yi amfani da wannan dama wajen kira ga sauran gwamnoni da su koyi da gwamnatin jihar Lagos, wanda ta dade tana ba da gudunmuwarta ga rundunar 'yan sandan Najeriya, to koya 'yan Najeriya suka ji game da wannan umarni da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sake bayarwa na harbe duk wani dan ta'adda da ke dauke da bindiga. Alhaji Ado Haibu Dan Sudu, wani mazaunin Lagos ne.
Amma wannan magana da shugaban kasa General Muhammadu Buhari mai ritaya yayi na alƙawarin a harbe 'yan bindiga a Lagos ko kuma a Najeriya ai ba sabon abu bane. Ya sha ba da waɗannan umarni inda an ga mutum da bindiga AK-47 kawai a harbe shi, kuma a matsayinsa na shugaba dole ne ya ringa furta irin waɗannan kalamai domin bawa su kansu jami'an tsaro ƙwarin gwiwa da kuma nuna ainihin mutanen ƙasa da gaske yake, sannan kuma da ainihin ƙoƙarin ganin yaya za a yi wannan rashin tsaro na ƙasar nan ai maganinsa gaba ɗaya. Don haka al'amari na 'yan bindiga ba al'amari ne wanda yake mai kyau ba, ko waɗanne irin 'yan bindiga ne kawai, ba wai ma sai Fulani 'yan bindiga, duk wani ɗan bindiga ba abin da zai jawo ƙasa illa tarzoma da tashin hankali.
To sai dai ga mutane irin su Alhaji Ado Shaibu Dan Sudu da ke da shakku, shugaba Buhari ya ƙara jaddada cewa wannan karan ba gudu ba za da baya.
I want Nigeria to rest assured that we will secure this country.
bangaren sa dai gwamnatin jihar Lagos Babaji dai Sanwo-Olu ya bayyana cewa gwamnatin jihar Lagos ta dauki batun tsaro da muhimmanci shi yasa ma ta dade tana ba da gudunmuwa ga harkokin tsaro musamman garuruwan yan sanda na birnin Lagos a bangaren sa shi ma babban sufeto janar na yan sandan Najeriya Alhaji Usman Alkali Baba ya kira ga yan sanda a Najeriya tashin haikan wajen kare al'ummomi da dukiyoyin su wannan ne dai ziyarar farko da shugaba Muhammadu Buhari ya kawo birnin Lagos tun bayan da ya sake cin zabe a shekara ta 2019 Babban Jami'in Murya Amurka daga Najeriya
to ubangiji Allah ya bada ikon sauke wannan nauyin a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke cewa kamfanin sadarwa na Twitter ya aiko mata da tawaga don neman sulhu da gwamnatin ministan watsa labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya ce daga yanzu ba za a sake barin kamfanonin sadarwa kamar su Twitter, Facebook da Instagram su aiki a kasar ba tare da sun samu rajista aiki ba amma bangare daya masu sharhi a al'amuran yau da kullun na cewar ba giringirin ba dai ta yi mai wakiliyar muryar Amurka a birnin tarayya Abuja Madina Dauda na dauke da karin bayani a wannan rahoton nata
Ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya kara jaddada cewa dukkanin shafukan sada zumunta a yanar gizo irin su Facebook da Instagram da WhatsApp da kuma Twitter da a yanzu haka ake takaddama akan dakatar da shi sai fa sun yi register kafin a bar su su yi kasuwanci a Najeriya.
Our conditions have already laid out to you. You must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria. Because they are doing business in Nigeria. Whether it's Netflix, whether it's Iroko, whether it is Facebook. Book, they are doing business in India and they are making money and they don't pay taxes.
Lai Muhammad ya ce barin su da aka yi a baya ba tare da wani abu da ya shafi biyan haraji ba shine yasa suka kai ga yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari rashin da'a saboda haka a yanzu sai sun bi dokokin kasar idan suna son su yi aiki a Najeriya a lokacin da yake nazari akan wannan batu na ginda ya sharuɗa ga kamfanonin mu'amala irin su shafukan sada zumunta kwararre a fannin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce akwai yanki na nauyi da doka ta tanadar akan mahukunta
kuma yace nauyi ne akan mu yi biyayya ga duk wani hukunci ko wani umarni wanda hukumomin nan da muke mambobi suka zarta akan mu sannan na ƙarshe kuma ka ce mu taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da daidaito da adalci da kuma salama a fadin duniya to waɗannan sune manufofin harkokin kasashen waje da Najeriya za ta dogaro akan ta daidai da sashe na 19
sai dai ga Muhammad Gwani wanda ke amfani da shafukan sada zumuntan yace ƴan siyasa ne suka kawo matsala a yadda suke amfani da su
yawa daga cikin ƴan siyasa da masu mulki lokacin da suke son bukatar suka biya sai irin waɗannan kafafai suke amfani da su ba su taɓa ganin baƙin abin ba ba su taɓa ganin aibin abin ba kuma mafiya yawan mutanen Najeriya musamman wanda suka je kusa da shugabanni na farkon su makwaɗaita ne makaryata ne ba sa son gaskiya duniya ce kawai a gaban su ba gaskiya da Allah ba ba su iya gaya ma shugabanni gaskiya so tweetan nan economically ma'ana za ta yi affecting din mu ma wajen tattalin arziki
abin jira a gani shine yadda za ta kaya kalma abota shafukan sada zumuntan da mahukuntan kasar da kuma waɗanda suka mallaki shafukan sada zumuntan kansu Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ai samu dace har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman
Hukumar da ke yaki da cututtuka masu yaduwa a jihar Plateau ta tabbatar da mutuwar mutane 6 da dama kuma suna kwance a asibiti ana musu jinya bayan bullar cutar cholera a kananan hukumomi 7 na jihar. Jami'ar da ke kula da takaita yaduwar cututtuka a jihar Plateau Madam Martina Alex Nuan ta shaida man irin kokarin da hukumomi ke yi wajen dakile yaduwar cutar ta cholera.
Mun samu barkowar cutar cholera a Plateau State tun a cikin watan 5 cewa akwai damuwa na amai da gudawa a cikin gefen angon rogo angon rimi domin bayan muka duduba mun nemi abinda ake ce da shi RDT wato rapid diagnostic test wato test da bazai dauki lokaci ba za a iya yi shi da gaggawa a gurin so muka yi test din sai muka gano cewa hakika cutan cholera ne ya barko so tun daga lokacin dai har zuwa yanzu kowane rana muna samun rahoto mutanen da suke samun wannan cutan daga wannan lokacin da zuwa yanzu mutane kusan 435 wanda wato aka shaida cewa sun zo da wannan damuwa na gudawa da amai and a cikin wayannan mutanen mun rasa guda 6 shidan nan da aka rasa ba wai sun zo asibiti ne sai ya gagara lura da su ba amma tun daga gida amma a cikin wayanda suka shigo asibiti ba mu samu wanda ya zo har ya rasu ba domin in ka zo cikin gaga ka zo da sauri akwai taimako
to banda karamin hukumar Jassar Arewa akwai sauran kananan hukumomin da aka samu ballar cutar wannan cholera
kananan hukumomi guda 7 akwai Jos North Jos South akwai Barkin Ladi akwai Basa akwai Jos East akwai Riom akwai kuma Bokkos mafi yawa da Jos South da Jos North ne
yawanci akan samu wannan cuta idan damina ta zo ne akwai kudaje da sauransu ta yaya mutane za su kare kansu daga kamuwa da cutar cholera
wannan tambayan yana da muhimmanci sosai ana iya samun ciwon cholera koda wani lokaci ne amma baya samun kamar barkowa kamar epidemic lokacin nan kika lura lokaci ne na ƴaƴan itatuwa musamman mangoro yana da jawo hankalin kuda lokaci ne kuma na su kaman kayan ganye lokaci ne kuma wanda abinci dai kaman su masara ya dan ragu dan haka mutane sun koma kan waɗannan kayan ganye da suka dan fito da kuma kayan itatuwa sannan ba wai cin waɗannan kayan itacen da ganyen ba kyau bane a yana da kyau amma yadda muke lura da shi shine zai kawo mana ko mu samu cutar cholera ko kuma ba za mu samu ba to kuda ne mafi yawa ma mai daukan wannan cutar daga kan bayan gidan wanda daman yana da cholera kuma bai je yayi bayan gida a cikin shadda ba yayi bayan gida a wata kila jeji kuda ya zanna a kai sai ya dauka sai zai settle akan abincin da kai kake ci sai ya jefa kwayen cholera a kai kwayen cholera kuma kwaya daya yana iya kawo illa a jikin mutum ko kuma kai bayan gida a jeji ruwa ya wanke ruwan bayan gidan da yana da kwayen cutar zuwa cikin rijiya ko kuma zuwa cikin rafi inda ake yin ban ruwa ma abinci ya wanke zuwa ciki to an zo an yi ban ruwa akan ganyen nan kai ka zo ka sai ganye baka bashi isasshen lokaci da ruwa mai kyau ka wanke ba to zaka samu damuwa da shi haka so shi yasa a wannan lokacin haka muna cewa a lura wannan wanke hannu da ana ta ce corona amma wanke hannu yana din taimako a kawar da cututtuka dewa fiye da corona kadai in dai ruwan shanka wanda kana diba daga rijiya ko daga rafi ko kana tare ruwan sama ne muna bada shawara a tafasar da ruwan nan a sa shi a cikin bokati mai murfi bokati mai tsafta mai murfi ya yi sanyi a wurin sai ana sha a bar kofi guda daya wanda shine na diba ruwa kafin a diba a zuba a wani kofi a share shi zai rage damuwa su ganyen nan da su mangoro in aka diba kafin a ci a tabbata an wanke wankewa da ruwa mai kyau a wanke ba so daya ba ba so biyu ba ruwa na ukun a zuba gishiri a ciki sai a dan bar shi ya dan zanna in ya dan zanna sannan can bayan minti 5 zuwa 10 sai a cire a yi amfani da shi
ina alamomin sa kuma wani lokaci ne ma mutun ya kamata ya garzaya neman magani
alamomin cutar cholera shine amai da zawo kuma amai da zawon nan yana nan yana zuwa dewa ba kaman wanda watakila kana zawoyi zaka je ka dan yi dan daidai wani lokaci kai nishi ma ba wani abin da ya fita a wannan zaka fidda shi ne cikin daga farkon zaka yi shi dewa so lokaci na fari na biyu in baka dauki mataki ba sai kaga ruwa ya kare a jikinka so ya kamata da moment ka fara ganin alama na zawo kar ma ka jira amai ko kaga alaman amai kar ma ka jira zawo ka je asibiti aka je asibiti da wuri in aka je asibiti da wuri ana mai da ruwan nan zai taimaka mukan bada shawara daga kaga kana zawo ko amai abu na fari ma kai ruwan suga da gishiri akwai ana sayar da shi a sachet a chemist ma a soma sha kafin ma a isa asibiti
Malam Abdullahi Adamu shine mai unguwar Rogo a cikin birnin Jos yace suna kokarin fadakar da jama'a kan hanyoyin kare kai daga cutar kwalara
akwai damuwa mutuka a cikin zuciyar mutane game da wannan annoba na ciwon kwalara domin sai mutuwa ake yi yanzu nan dai a takaice ba shi tarar da mutane a asibitocinmu na gwamnati da kuma na private duka jama'a suna kwance sakamakon wannan ciwo
amma an samu rasa rai a wurin
a sani na dai domin wani akan kai wa'yansu asibitoci kuma kin san garin yana da girma amma sani na an samu mace-mace ko a cikin kwana biyu nan da suka wuce an samu mutane uku ko hudu sun mutu
to wani irin fadakarwa kuke
gaskiya wannan lokaci dama kowace shekara muka haɗu da wannan annoba din to ganin haka ne muke fadakarwa ko kwanan nan ma Red Cross sun zo mun zagaya da su guri zuwa guri mun tara mata jami'an Red Cross suka yi ta musu fadakarwa kuma a masallacai ma mukan sanar da limamai su taimaka su rika fadakar da jama'a saboda jama'a su rika kiyaye ciye-ciye musamman abin da ya shafi su mangoro da sauransu wanda gudaje ke bi sannan kuma wannan magana da wanke hannu a ci gaba da wanke hannu kafin a ci abinci to babban damuwanmu shine ruwan sha mun dade a Gorogo ba mu da famfo tun da aka yi wannan hanya a kowane lokaci muna kira shi mai girma gwamnan jihar Filato Babano Ladon ya taimaka mana a ba mu ruwa ba ki tarar da ruwan da jama'a suke sha din ruwan ba shi da kyau
kana ga kaman ta ina dai za a magance wannan matsala tunda dai a yanzu haka akwai mutane a asibiti da wani tallafi kuma za a ba su
to alhamdulillahi wannan ciwo wanda yanzu za mu iya cewa ta gaba kusan annoba wato babu tallafi illa gwamnati dukkan a samu rahusa game da abin da ake biya a asibitocinmu game da wannan ciwo na musamman kuma lalle magana ruwan nan da na faɗa yana da muhimmanci sannan kuma kwanakin baya gwamnati ta turo ana maganan cewa za a yi irin sokawai taimako irin bayan gidanmu nan da muke da shi ruwa yana gudana shi yake kawo mana ciwon sauro da sauransu to gaskiya inda za a taimaka a ce an samu kowane gida sun yi sokawai da za a samu saukin irin waɗannan annoban da ke addaban al'ummanmu
wato kowane gida dai a ce sun samu masarufi kuma salga ke ne
yawwa nan shine
ƙwararru na ba da shawarwarin hukumomi su mai da hankali wajen inganta kiwon lafiyar al'umma don rage yawaitar cututtuka da samar da walwala wa 'yan ƙasa Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
da haka muka zo ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
Assalamu alaikum barkanku da hadiya a wannan shirin na takaitattun labaran wasanni farko dai fitaccen irin wasan kwallon tennis na duniya Serena Williams an yi wa Giroud da ita a gasar French Open da ci 6-3 da kuma 7-5 wata karamar yarinya ce a shekaru 21 mai suna Elena Rybakin yar kasar Kazakh ta sami nasara akan ita Serena din dan wasan club din Manchester City Kevin De Bruyne ya lashe matsayin dan wasan da yafi kowa a rukunin masu buga kwallo na kwararru manya na wannan shekarar a karo na biyu jere a yanda abokin wasansa da suke club guda Phil Foden ya lashe na fannin matasa yan wasa na wannan shekarar dukkanin yan wasan sun taimaka wa club din City nasarar da ta samu a gasar Premier sau uku cikin shekaru hudu da kuma kofin Carabao. A ranar Talata wannan sati, kasar Jamus ta ce za ta kyale 'yan kasashen Ingila, Scotland da kuma Wales shiga kasarta ba tare da sai an killace su ba su yi wasan kwallon kafa na Euro 2020. Din da cewa ana samun yawan bullar cutar corona nau'in Delta a kasar Britania. Tawagar 'yan kwallon kafa na mata na kasar Nigeria sun sauka a kasar Amurka domin fafata gasar kwallo na kasashe guda hudu na wannan shekara. Kasashen ko su ne Amurka, Jamaica da kuma kasar Portugal. A wata sabuwa kuma 'yan wasan kwallon hannu na mata a Nigeria sun fara gasar neman cin kofin hannu da hannun hagu. Domin kuwa sun kwashi kashinsu ne hannun 'yan mata na kasar DR Congo a wasan farko da aka buga a kasar Kamaru. Kasar DR Congo ta yi nasara a kan Nigeria ne da kwallaye 16-36. Kungiyar kwallo ta Barcelona an rawaito cewa ta shirya domin kawo ƙarshen raɗe-raɗen da ke yawo kusan shekara guda domin da batun ɗan kwallonta Lionel Messi ta hanyar sabunta kwantiraginsa na shekara biyu. A dai hannun kuma kulawdin kwallon kafa ta kasar Ispaniya Barcelona ta kammala sanya hannu don ganye da tsohon dan wasan Manchester City ɗan kasar Argentina Sergio Aguero. Tuni har ma Aguero an kammala aikin tantance lafiyarsa. Aguero yana da shekaru 32 a duniya. Dan wasan da wannan shiri kenan za su haɗe wuri guda da Lionel Messi. Zai fara wasawa club din Barcelona a ranar 1 ga watan Yulin wannan shekara a lokacin da kontraginsa da City zai kawo ga ƙarshe. Wasan sada zumunta kwallon kafa na tsakanin ƙasa da ƙasa na duniya daban-daban da aka gudanar ranar Talata. Kasar Kosovo da kasar Guinea an tashi kasar Guinea na da ci biyu, Kosovo na da ɗaya. Zagaye na biyu tsakanin kasar Kamaru da Najeriya an tashi banza da banza. Sai dai idan za a yi tunawa a tunin farko kasar Kamaru ta ci Najeriya 1-0. Wasan da aka yi tsakanin kasashen Poland da Iceland kowace ta jefa kwallaye 2-2 a ragar 'yar uwarta. Haka dai su ma kasashen Benin da Zambia 2-2 ne suka tashi. Gambia da Togo, Gambia ta yi nasara a kan kasar Togo da ci 1-0, yayin da kasar Morocco ta sami nasara a kan kasar Ghana da ci 1-1. Abdulha Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Nigeria.
A daidai wannan lokacin muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Da shugaban Amurka Joe Biden ya fadda yau Alhamis cewa gwamnatinsa za ta ba da gudunmuwar rigakafin coronavirus na kamfanin Pfizer guda miliyan 500 ga kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfin tattalin arziki guda 92. Amurkar ta yi hakan ne da nufin 'yantar da kanta daga sunan kasar da ke ajiye rigakafi mai tarin yawa. Rahotanni da ke fitowa daga Myanmar sun ce hukumomi sun gabatar da sabbin tuhume-tuhumen cin hanci da rashawa akan shugaba Aung San Suu Kyi wadda aka hamɓarar da gwamnatinta. Akalla mutane 11 ciki har da yara 8 suka mutu bayan da wani gini ya ruguzo kan wani ginin a Mumbai a daren jiya Laraba a cewar jami'an kasar.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan daren naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe 6 na Asuba a kogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe 5 kenan a kogon GMT da Ghana. Za ku ji saura bukan aikinmu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti kamar kullum, Julie Lazarus Gracium. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.